Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel. Tare da baba ko makiyar da sauran abokan aiki miki ka muku wannan shirin a yau ranar Litinin 7 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilo ɗan majalisar Amurka sun yi alƙawarin samar da ƙarin dakaru da za su taimaka wa Ukraine. Yayin da gwamnatin ƙasar Ukraine take ci gaba da yakin tsirin da ƙasar ta daga mamayar Russia. Ma'aikatar man fetur ta ƙasar Libya ta faɗa a jiya Lahadi cewa wata ƙungiyar 'yan bandida ta rufe rijiyoyin mai guda biyu masu muhimmanci, lamarin da ya rage adadin samar da mai a ƙasar zuwa ganga 330 a kowace rana. Kana adadin waɗanda suka mutu a duniya da COVID-19 yana gabda haura miliyan 6, lamarin da ke nuna cewa cutar wacce ta shiga shekara ta uku tana nisa da ƙarewa.
To kanan labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa Najeriya ta samu ci gaba zuwa mataki na 6 daga mataki na 4 a jerin kasashen da ke fama da ta'addanci.
Wannan rubutun ya nuna cewa Najeriya ta samu raguwa daga matakai na ƙasa da ƙasa. To amma kuma yadda mu alƙalin mu ma wanda muke wallafawa ya nuna.
Sai a biyo mu domin jin bayani. Kasar Ghana ta yi bikin cika shekaru 65 da samun ƴancin cin gashin kai. Kowace nasara 'yan ƙasar ke ganin sun samu?
Ghana ya samu ci gaba. Muna cin kudinmu da kanmu dai mun ci gaba kenan. Don ba fa da Ghana ba wani civilian ko wani bautan shi a hankali kwance.
Bayan dukkanin rahoton da muke dauke da su, sannan kuma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda na shirya kuma zan gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. Wani guda bayan da dama a cikin su suka yi magana da shugaban kasar Ukraine. Ɗan majalisar Amurka sun yi alƙawarin samar da ƙarin dakaru da za su taimaka wa Ukraine, yayin da gwamnatin ƙasar take ci gaba da yakin tsirin da ƙasar ta daga mamayar ƙasar Russia. Nan ba daɗewa ba, majalisar dokokin Amurka za ta tabbatar da wani tallafin gaggawa na dala biliyan 10 wurin sayen kayan soja ga Ukraine da kuma kayayyakin jin kai domin taimaka wa fararen hula, inji Sanata Chris Murphy na jihar Connecticut, yana faɗa a jiya Lahadi a cikin shirin labaran Fox. Duk da goyon baya na bai ɗaya kuma mai ƙarfi da ake baiwa Kyiv, 'yan majalisar suna kuma shirin tabbatar da wata buƙatar Ukraine ta hana shawagin jirage a sararin samaniyar Ukraine domin daƙile hare-hare da Rasha ke kaiwa ta sama. Shugaban Amurka Joe Biden yana tuntuɓar takwarorsa na Ukraine Volodymyr Zelensky akai-akai game da buƙatar Ukraine ta ƙarin jiragen yaƙi, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken. Zelensky ya ce Rasha tana shirin kai harin bam a kan birnin Odessa mai tashar jirgin ruwa. Zelensky ya faɗa a wani jawabinsa da aka yaɗa ta talabijin a jiya Lahadi cewa inda hakan ya faru zai zama aikata laifin yaƙi kuma laifi na tarihi. Ma'aikatar man fetur ƙasar Libya ta faɗa a jiya Lahadi cewa wata ƙungiyar 'yan bandida ta rufe rijiyoyin mai guda biyu masu muhimmanci, lamarin da ya rage adadin samar da mai a ƙasar zuwa ganga 330 a kowace rana. Kamfanin man ta ƙasar Libya ya ce ƙungiyar ta rufe rijiyar Sharara wadda ke zama mafi girma a Libya da kuma rijiyar ta Elfil da ya tsayar da samar da mai nan da nan a wuraren. Kafin rufewar, Libya tana samar da gangan mai miliyan 1,200 a kowace rana. Shugaban kamfanin mai na ƙasar Mustapha Sanalla ya sanar cewa wasu dalilai masu ƙarfi wata hanyar doka da ta baiwa kamfanin damar ficewa daga ƙungilolinsa a wani yanayi mai ban al'ajabi. Rufe rijiyoyin mai ya yi sanadiyar da ƙasar Libya ke asarar dala miliyan 160 a kowace rana na kuɗaɗen shiga. Rufewar da zuwa ne a lokacin da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine ta girgiza kasuwanni a faɗin duniya, lamarin da ya sa farashin ɗanyen mai ya yi tashin goron zabi ya kai dala 115 ganga guda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu daga COVID-19 yana gabda haura miliyan 6, lamarin da ke nuna cewa cutar wacce ta shiga shekara ta uku tana nisa da ƙarewa. Babban abin tunawa shine tuna abin tausayi game da yanayin da cutar ta ɓarke, yayin da mutane suka ajiye abin rufe fuska suna ci gaba da balaguro kana ana sake buɗe kasuwanni a duniya. adadin waɗanda suka mutu wanda jami'ar John Hopkins ta tattara ya zuwa yammacin jiya Lahadi ya kai miliyan 5,997,994. Tsibiran Pacific waɗanda keɓewarsu ya ba su kariya sama da shekaru biyu yanzu haka suna fama da ɓarkewar annobar da mace-mace a karon farko wanda nau'in Omicron mai saurin yaduwa ke haddasawa. Hong Kong wacce ke ganin ƙaruwar mace-mace tana gwada ɗaukacin al'ummarta da suka kai miliyan 7,503 a wannan wata yayin da take aiwatar da dabarun China ta kawar da COVID-19 kwata-kwata.
Wannan jima kaɗan Baba zai sake dawa da labarai kafin nan za mu leƙa Najeriya inda wani rahoton alƙaluman bayanan ayyukan ta'addanci a duniya ya nuna Najeriya ta samu ci gaba zuwa mataki na 6 daga mataki na 4 cikin jerin ƙasashen da ke fama da ta'addanci. Daga babban birnin tarayya Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Rahoton ya nuna Najeriya ta gangaro zuwa mataki na 6 daga mataki na 4 da take kai tun shekara ta 2017. Kamar yadda rahoton ke nunawa, kasashen Najeriya, Siriya da Somaliya na daga cikin kasashe 10 da ta'addanci da babaye waɗanda suka samu ɗan cigaba daga shekara ta 2020 zuwa shekara ta 2021. A shekarar bara dai, a cewar wannan rahoto, kimanin mutane 446 ne suka rasa rayukansu sakamakon jaibar ta'addanci, wanda shine adadi mafi karanta tun shekara ta 2011. Rahoton wanda ya nuna mutuwar Abubakar Shekau da kuma hoɓɓasan gwamnatin Najeriya sun taka rawa wurin raguwar aika-aikar 'yan ta'adda da kuma ta'addanci baki ɗaya. Amma duk da haka, daga shekara ta 2020 zuwa shekara ta 2021, adadin hare-haren ta'addanci ya ƙaru da kashi 49. A cikin wannan adadi kuma, 'yan ta'addan ISOP ne ke aikatawa. A zantawar da ne da shi a baya-bayan nan, lokacin taron babban hafsan sojan Najeriya, babban kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, Major General CG Musa, ya shaida min abin da ya sa ISOP ɗin ke ci gaba da ƙara kai hare-hare.
Ka san abin da ya faru ne kafin shekau ɗin ya mutu, akwai sashi ɗaya da suka sake buɗewa na ISOP. To ISOP domin suna samun support daga mutanen ƙasashe daga waje da ke ba su kuɗi. To kwaɗayin kuɗin da suke samu shi ya sa ISOP ɗin su ma suka taso. To da sun haɗa su faɗa da kan shekau, suka samu kan shi shekau ɗin suka ci gaba. To ainihin abin da ake faruwa yanzu da mutanen 'yan waje ɗin nan da ke tura ba su a samu zaman lafiya cikin ƙasa, su ne ke tura 'yan ISOP. Ba wani abin nan ba addini ba ne, ba wani abin nan ba ne kawai. Kuɗin da suke samu ne shi ne ke sa su suke wannan.
To shin ko me masu bincike kan sha'anin tsaro ke cewa? Dr. Kabiru Adamu shine jagoran kamfanin Beacon Security.
Lalle abun yabo ne ga matakan da ita gwamnatin Shugaba Buhari take dauka a wurin kokarin rage matsalar ta'addanci a ƙasa. Wannan rubutun ya nuna cewa Najeriya ta samu raguwa daga matakai na ƙasa da ƙasa. To amma kuma yadda mu alƙalin mu ma wanda muke wallafawa ya nuna ɗayan kungiyar wadda ake ce ma Daular Islamic State wadda ke Afirka ta Yamma, wato ISWAP, ta samu ci gaba kuma kashe-kashenta yana ƙara yawa. A takaice dai an samu rigi a wannan bangaren jama'atul ahli sunna da watul jihad, amma kuma ana samun karuwa a ɗayan bangaren. Duk da yake in kai jimlan gaba ɗaya na kashe-kashen da kungiyoyin ga biyu suke yi, an samu raguwa.
Masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso wanda ke cewa lalle kam an samu cigaba.
An samu cigaba kashe shekau da kuma cin nasara da ake samu akan karya lagwansu yan Boko Haram ɗin da kuma rashin motsinsu zai iya zama wani abu a matsayin kafar nasara.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga babu dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jama'ai sun ce an gano sama da musulmin Rohingya guda 100 da suka galabaita Kano suna fama da yunwa a jiya Lahadi a gabar tekun Lardin Ase da ke arewa mai nisa na ƙasar Indonesia bayan sun kwashe makonni a kan teku. Jama'ar sun isa ne a gabar tekun Janka a kusa da Alubuya Pasi, wani ƙauyen masunta a gundumar Berwin da safe jiya Lahadi. Dan kauyen da suka ga yan kabilar Rohingya 114 a cikin lalataccen jirgin ruwa na katako sun taimaka musu kana suka sanar da hukumomi labarin isowar su, inji Badruddin Yunus, shugaban masuntan kauyen. Mutanen da suka hada da mazaje 58 da mata 21 da kuma yara 35 sun samu taimakon matsugunai daga yan kauyen da yan sanda da masojoji, yayin da hukumomi ciki har da ma'aikatan kula da coronavirus su kuma suke bada tasu gudunmuwa, a cewar Yunus. Sama da musulmi yan kabilar Rohingya 700 suka tsere daga Myanmar mai rinjayen mabiya addinin Buddhist zuwa sansanin yan gudun hijira a Bangladesh tun cikin shekarar 2017, lokacin da sojojin Myanmar suka kaddamar da kisan kakkabe kabilar a matsayin martani ga wata kungiyar yan tawaye. An zargi jami'an tsaron Myanmar da yawan kisa da fyaɗe da kuma koda dubban gidaje. Gungun yan Rohingya sun yi yunkurin barin sansanonin ne mai fama da cinkoson jama'a a Bangladesh, kada su kai balaguro mai tattare da hatsari a kan teku zuwa wasu kasashen musulmi da ke yankin. A ƙarshe an kashe mutum guda kana aka jikkata sama da wasu 20 a jiya Lahadi, a lokacin da wani mahari ya tada gurneti a wata kasuwa mai yawan jama'a a wani babban gari a bangaren yankin Kashmir da India ke mallakanta, a cewar 'yan sanda. A cewar kafafen yaɗa labaran yankin, akwai yiwuwar harin da aka kai a Srinagar yana auna jami'an tsaro da ke yankin ne. Akwai jama'a masu ɗimbin yawa a kasuwar yayin da gurnetin ya tashi, an kai waɗanda suka ji raunin zuwa asibiti. Jami'in ɗan sanda Sujit Kumar ya ce jami'an tsaro suna nan suna gudanar da bincike kuma za su cafke maharin nan ba daɗewa ba. Yankin Kashmir ya dare gida biyu tsakanin India da Pakistan, wanda dukkaninsu ke ikirarin mallakar baki ɗayan yankin. India tana zargin Pakistan da taimakawa 'yan tawaye masu yunkurin hada kan yankin a ƙarƙashin gwamnatin Pakistan, ko kuma yankin ya samu 'yanci a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta. Islamabad ta musanta wannan zargi, tana mai cewa tana ba da taimakon diplomasiya ne kawai, kuma tana taimakawa mutanen yankin Kashmir.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla daga Najeriya sai kasar Ghana, wadda a jiya Lahadi ne ta yi bikin cika shekaru 65 da samun cin gashin kai daga tura mulkin mallaka na Ingila, kuma ita ce ƙasa ta farko da ta fara samun 'yancin wato 'yanci cikin kasashen bakaken fata na Afirka. Domin jin halin da ƙasar ke ciki, sai mu leƙa birnin Accra don jin rahoton wakiliyarmu Hawa Abdulkarim.
Ghana, your beloved country is free forever.
Kasarmu Ghana ta samu 'yancinta na har abada. Farkon kalmar shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo kenan a wajen bikin cika shekara 65 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallakar Ingila.
It is doable. We want to transform Ghana into a world-class economic hub.
A jawabin shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya ce kasar Ghana za ta zama kasa mai dogaro da kanta wadda ba ta buƙatar tallafi daga kasashen waje, kuma za a farfado da tattalin arziki inda zai zama na daya a duniya. Ya ce kishin ƙasa shine rika tofa albarkacin baki a duk lokacin da aka samu kuskure. Mun tattauna da Alhaji Ibar Ibrahim, masani a harkokin tsaro da kuma yanayin ƙasa. Malam Ibar, ko akwai wata ci gaba da Ghana ta samu?
To, ita kasan Ghana dai za ta duba ta fannin tsaro. Za ka ga kasan Ghana ta kubuta da irin hare-haren da suka gudana a karkarin yammacin Afirka wanga lokaci. Babu Boko Haram, babu Al-Qaeda, babu irin kungiyoyi da ke nan a Mali da Burkina da Nishar da sauransu. Haka kuma ta fuskan juyin mulkin da ke gudana kuma ta bangaren kiwon lafiya, mu da wasu kasashe kamar Ukraine da Cuba da sauran kasashe duka mun yarjejeniya. Ya bar likitocin Ghana ko da ke ba ce sun ishi kowa tun da muka samu inci, amma akwai wasu irin operations da dama za ce da an fita da mutum kasan waje. Muna da manyan likitoci da ke yi an duba bangaren COVID irin response da likitoci da nurses da sauransu suka yi. Yanzu ma muna samun labari cewa wasu kasashen da ke nan kusa da mu idan sun samu matsala wasu manyan a cikin su na yi shigowa Ghana don samu waraka.
Akwai wani abu da kake gani idan aka maida hankali akai zai kara wa kasar daraja da kuma bunkasa harkokin tattalin arziki mu?
Akan lamarin saboda ya kamata ya waiwaiwa duba shine piracy manyan jiragen teku da suke shigowa da kayan da ke amfanar da kasa wani lokaci ana ya sayar da su a yi barna to wannan ko ne kamata kasan Ghana ta gama gindi da sauran kasashe dama tana yi ta karfafa arziki na kasa zinariyan mu da kokonmu da tambar mu wurin wannan ko zaka ga har wayewa mun samu inci amma turawa na da annon cikin wannan fanni
jama'a Ghana dai sun bayyanar da ra'ayoyinsu akan cika shekara 65 da Ghana ta samu
Usmana Hamza Yasir Muhammad Ghana ya samu ci gaba muna cin kudin mu da kanmu dai mun ci gaba kenan to ba fa da Ghana ba wani civilian ko wani boton shi a hankali kwanci sa a wanda ke point fingers kamar ke ba musulmi bane ke musulmi ne ke christian ne ko wani boton shi
Taiji Ibrahim yau Ghana samu 65 years ci gaba dai mun samu ci gaba sosai well democracy dey help Ghana sosai mulki sojan nan ya bata Ghana
sunana Ibrahim Dogbache kuma mu gode ma Allah mun samu 65 years Ghana da kullum muna gode ma Allah kuma Allah ya bari mu tare ya shetani dai zo gare mu Allah muna rokar ka ka kore mu da shetani ciki Ghana
Ghana dai Dr. Kwame Nkrumah shugaban kasar Ghana na farko shine wanda ya karbo kasar Ghana yancin kai wanda zai na farko da samun yancin kai a yankin kudu da hamadar Sahara a ranar 6 ga watan Maris shekarar 1957 bana an gudanar da bikin ne a gari mai shekara tarihi ta Cape Coast a nan kasar Ghana Hawa Abdulkarim Yakpaniya sashen Hausa na wayar Amurka daga Accra Ghana
a gaida Hawa Abdulkarim ana sauraron sashen Hausa ne na muryar Amurka sai daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931 4960 sai kuma kilo har 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM baga ka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu dai agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 12:17 na dare mu hada shiri na gaba Masauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin haƙin waɗanda ke zargin an zalunce su. A yau za mu daura ne kan batun baiwar Allah nan mai suna Lantana wanda mijinta ya nace sai auren su ya ci gaba ta hanyar saka dan sanda ya ci zarafinta. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarki Lahashin Gumar. A makon da ya gabata ne shirin ciki da gaskiya ya shiga yankin Mai ne dake karamar hukumar Fufore a jihar Adamawa inda wata mata mai suna Lantana Isiyaka ta nemi mijinta wanda ke sana'ar fawa da ake kira Umar Ibrahim sarkin fawan Mai ne da ya sake ta dan bata gamsu da ɗabi'unsa ba dan ba cewa ga yawan zagi da yake mata dan haka ta nemi a sauke mata ta hanyar kul'i wato ta biya mijinta dukiyar auren da ya bata Lantana ta faɗa wannan shi labarin Umar Ibrahim Mahauci ya kai karar ta ofishin ɗan sanda na Maili inda wani ɗan sanda mai ɗaukar doka a hannunsa da ake kira Bidas yayi ta marinta da cin zarafinta ta hanyar dukar takalmi wai sai lallai ta koma gidan mijinta ta kuma janye karar da ta shigar da neman a bata takarda a makon da ya gabata mun tsaya ne a daidai lokacin da wakilin wannan fili wa Lantana wannan tambaya
shin shine sake shigar da ke kara ko ke kika sake shigar da shi
ni na sake shigar da shi
to menene yasa kika sake shigar da shi kara kuma
akan ina neman yancin kaina ya bani takarda
shi kuma yace me
shi kuma yace ba zai bayar ba ko zan mutu ne sai dai in mutu a ɗakin mama na ba zai bayar da takardan ba ni kuma nace tunda har yana zargi na ya zarge ni da alkalin maye ne aka bani qur'ani na rantsi kuma yanzu ma haka akan zargi na yake yi ni kuma nace ba zan koma ba takardana nake nema
to a baya ga wannan wulakanci da kika shiga da kuka sha a gurin hukumar yan sanda gashi dai sun miki duka
tabbas
to ba kuma wani abu da ya sake biyo baya ko kika sake waiwaitan su yan sanda kika bincika menene yasa suka miki wannan duka
a ban koma wurin su ba
to ko menene bukatar wannan baiwa Allah ga bangaren shari'a
abinda nake bukata ina roƙon kotu akan akwatan min yancin kaina a bani takarda kuma da duk abun da ya faru da ni daga ni har kane na har yayu na har mama na kai yankin gidanmu duk abun da ya faru da mu dan yanzu haka ma yana yawo da adda ta bayan gidanmu a shekaran jiyan nan ma ya zo ta bayan gidanmu da adda ba mu san me ya nufin sa ba
adda a hannun sa
eh
to akwai su kalamai da yayi wanda ya fara yawo da adda ko dai ba wani kalma kawai yana yawo da adda yana dan kewayawa
ni dai ban ji kalaman da ya ba amma yana yawo da adda kan ta bayan gidanmu amma ba mu san me ya nufin sa ba
bayan sauraron dukkan korafin da lantana ta gabatar wa wannan fili mun tunta mutumin da ake zargi da daukar nauyin dan sanda dan ci wa lantanar zarafi wato mijinta
ne sunana Ahmad Ibrahim ne
nan to tsakaninka da Allah me ka sani game da wannan matsaloli da yake gudana tsakaninka da matarka
abin da yake tsaya tsakanina da matana ni dai na aure ta a lokacin da na aure ta ban san ba ta da lafiya ba kana ji ko
na ina jin ka wani irin rashin lafiya
rashin lafiya irin na iska haka
na
da nan aure ta ban san ba ta da lafiya ba ina ta jinyar ta mutum ɗaya mutum goma sha takwas wanda na kaita ina jinyar ta har na shatar har na ɗauke ta na kaita har sai kuke a ran sallah sai wannan zazzaɓi ta fi mata ran sallah layya na bara a lokacin da zazzaɓi ya same ta ba wai zazzaɓi ba haka ta a lokacin da ka in lokacin da ka ina jinyar ta kuka ta ke duk wanda agulu yana jin ta sai ni kaɗan zantaya in kama ta yanzu in doke ta in kai ta waje wannan mai magani in doke ta in kai ta waje wannan mai magani to a wannan lokaci sai iskar na ta yi haukan ta ce sai na je na kai ta sai kuta gidan babanta ni dan son kuta ne garin mu ɗaya da babanta ni kun ki cikin mota na kai ta sun kuto tun da mun dawo da ita sun kuto Allah ya cire mata sun kuto sun kuto kuke yi ba ka fashe shi ba sai daga baya kan tana ciwo in tana gidana da ba gaskiya ne ba inda muka dawo da ke ba ki da wannan matsala ko daya to a wannan tsarin da ya tabara da ta kai ga ce mun ba ka rinda haya na zo muka nemi ka muka kawo ta muka kawo ta gidansu da muka kawo ta gidansu ni mahaukaci ne ni ne sarkin hawa da kasan mai ne na kai gurin aikin fata da sallah da yake na ba da kudin fatar sallah na je na karbo kudaden sallah fatar sallah na dawo na same ta wanda yaji ita ce mun da sauki sai na tashi aka kai ta goro da je na same ta goro ne da wanda yaji ita ce mun da sauki Allah ka sauki sai na dawo gida da na dawo gida a lokacin an ka dawo da ita ta saki biyu a burori na je mutum zai tana ba ta abin da sai karfi na ba ta na dawo da na dawo ta dawo gida na zo na same ta ga ni ga ta ga uwarta nake mata wanke a jiki take mana sauki nake to Allah kara sauki a wannan time akwai yayin ta wanda kike uba daya ana ce da shi kafin sai ni kira shi nake na dace mun ce nake ga Allah ka ji kake magana tun ta dawo dakin ka sai yanzu a dakan din za ka bar mata ka dakin gidan wani ne ba ki ka san me ta ka kafa yaji same ta gida yace mata yace mu maman wance wani ya yace mata ta dawo dakin ta sai uwar ta mun ta dakin ta ce ai ta ba ita ke zama ba ya ke zama a je wajin ta ya a same ta sai aka je wajin yar din sai yar din ta ji ba ki take har kin kina son ta koma in ji da kaina sai nace ma shi ka san mutum baran je ba ni ka tun da ba faɗa muke ba ba mun shi ba faɗa ni ka wuce ai jayi wannan magana ake sai na ji yace a ka ji na kama hanya na je na same ta muka gaita ta nake ga aikin da nayi ke kuma ga aikin da ke yi mun ta ce ke ita ma kana ganin ke kace ce so na ni ba na son ka to haka sai ke sake ta na ce kai yanzu an je take ki ba hada muka da ke ba ba muke muka da ke ba ya za ki kace haka kawai da take ki ta ce ita ma kace ta ce tunda ita ce so na ni ba na son ka da bakin abin da muka yi kenan da ita sai ta sake koma ta tashi sakta gurore ba ta tashi gurore sai na zo yaya na ya dawo da sokutun zuwa sami ne ce mawani ya aka yi hanyar zuma ta kabar da zuwa fito ni kam na je na aika mai unguwana na aika da filin jini na ta dawo ba ta dawo ba amma tun da ka dawo a matsayin yaya na sai mu kama hanya mu je ka ji tabbatattun magana sai mu kama hanya muka je muka same ta a gurori akwai yayan su wanda sai su zuwa muka tattauna da zuwa ta zuwa ce mantu yaya na ya dawo gida lalle hadiye ne da take din kuma ta haya dawo da ita kince to ba damuwa ran na rigin sai kira gugu ne mai gugu ne ne yaya na bare ji ba abin da muke so da kai ka dauko nan tuka dawo da ita da banyen ninta in har akwai abin da muke mata wanda yake na kunta ta fadi a gaban su in har wanda zambali ne in bari sai wanda bambari ne sai mu san me ya zamu ita ce magana ka tana da hujja yake domin in ka dawo da ita karshen ta kai ba ga nake da ita ba ka san me nake tare da ita ba karshen ta ake ga wani mai yin nake mata tunda kai ba nan kake ba za ka yarda ki nake to ka dauko ta ku to da kai da ita ki zo ku sami mai gida ya dauko ta muka zo muka zauna da muka zauna ka hin mu zauna an zauna da yayanta babban yayanta ana kima Yakuba an ka zauna da wannan ne Nasir aka zauna da walinta Tahir aka zauna da Jiji muka zauna muka yi magana sai ta ce ake ta babban abin da ya bata haushi na ce babban yayan ta mashayi yana ta yi tare da ni ba ni duk da ke ce babban yayan ta mashayi ba ki duba ya tambaye ni da magana da muka yi da bugun da ba mu kuma da muka da muka sai duba ce ki ki wannan abu da yake gani ba babban abin da yake gani ba sai da ɗakin ta an ce akwai inda ya samu damuwa ka gyara masa ɗaki ta koma ɗakin ka muka yi addu'a muka shafa da muka yi addu'a muka shafa akwai ɗana wanda zai aure an ta katin aure sai ne aika mata miki wanda ya kamata dan aure nan na hajin dadi ki aika kina gidan kina gidan kina gidan kina gidana da aka zo aka ga ya mata sai ta ce kai ba kin zaman da kake na ba kin zaman da ki ya kace in ki to ni kan dai da jaki din da karhi ga da mun kai haka sai ta kai kara ta
ta kai karan ka ina
ta kai kara na mai ne wajen alƙali
abinda lokaci ba mu damar dauka a yau kenan amma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku shiri na ƙarshe kan wannan takaddama inda bayan jin ci gaban martanin sarkin fawa za mu ji daga hukumar ƴan sanda domin jin irin matakan da hukumar ke dauka na hukunta dukkan jami'an da ta samu da laifin cin zarafin mutanen da ya kamata a ce suna karewa yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su musamman ma wakilin Lado Salisu Kam Garba da ya taimaka shirin ya zo gare ku Nisar filhashin gumin daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Madalla, don ko muka zo ga shin mu na ƙarshe labarai a takeice.
To Safilo a takeice, wani guda bayan da dama a cikin su suka yi magana da shugaban ƙasar Ukraine, ɗan majalisar Amurka sun yi alƙawarin samar da ƙarin dakaru da za su taimaka wa Ukraine yayin da gwamnatin ƙasar take ci gaba da yakin tsirar da ƙasar ta daga mamayar ƙasar Rasha. Nan ba dadewa ba majalisar dokokin Amurka za ta tabbatar da wani tallafin gaggawa na dala biliyan 10 wurin sayan kayan soja ga Ukraine da kuma kayayyakin jin kai domin taimaka wa fararen hula, inji Senator Chris Murphy na jihar Connecticut yana faɗa a jiya Lahadi a cikin shirin labaran Fox. Ma'aikatar man fetur ƙasar Libya ta faɗa a jiya Lahadi cewa wata ƙungiyar 'yan bindiga ta rufe rijiyoyin mai guda biyu masu muhimmanci, lamarin da ya rage adadin samar da mai a ƙasar zuwa ganga 330 a kowace rana. Kamfanin man ta ƙasar Libya ya ce ƙungiyar ta rufe rijiyar Sharara wadda ke zama mafi girma a Libya da kuma rijiyar ta Elfil da ya tsayar da samar da mai nan da nan a wuraren. Kafin rufewar, Libya tana samar da gangan mai miliyan 1,200 a kowace rana. A ƙarshe, adadin waɗanda suka mutu daga COVID-19 yana gabda haura miliyan 6, lamarin da ke nuna cewa cutar wacce ta shiga shekara ta uku tana nisa da ƙarewa. Babban abin tunawa shine tuna abin tausayi game da yanayin da cutar ta ɓarke yayin da mutane suka ajiye abin rufe fuska suna ci gaba da balaguro kana ana sake buɗe kasuwanni a duniya. Adadin waɗanda suka mutu wanda jami'ar Johns Hopkins ta tattara ya zuwa yammacin jiya Lahadi ya kai miliyan 5,997,994.
To madalla a gaishe ka masu raro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan gidan Amadu Baba a birnin Kumasi na Rasulu Abdullahi mai Kano wanda za a yi jana'iza a birnin New York da safiyar yau din nan a masallacin 'yan ƙasa tare da Malam Audu Kano wanda shi kuma ya rasu yammacin ranar Juma'a a can birnin New York din. Allah ya ji kansa, mu kuma idan tamu ta zo ya samu cika da imani.
yanzu amaryar Baba Yakubu Makeri da yake ni gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza wanda ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Malam Zubairu Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun saki haduwa an jima kadan da hantsi da karfe 8 na safiyar nan assalamu alaikum.